نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجاءت تبارك الله سبحانه وتعالى ديساك هتامو أكرتمنا العقيدة الطهوية inda
da wani
gabata muka tsaya akan maganar mallam da yake cewa la yadurru ma'al imani dambun liman amilahu wala naqulu la yadurru ma'al imani dambun liman amilahu. Mu ba ma cewa ai zunubi baya cutar da imani idan mutum ya aikata. Akwai akiru da suke cewa idan mutum ya aikata zunubi matukar yana da imani, to wannan zunubin baya cutar da imanin shi. To akira ta ahlus sunna wal jama'a akida ingantacciya, to zunubi yana cutar da imanin mutum kamar abun wasan yara ne, dai a wannan bangaren dai a wannan bangaren in suna shullo tare, idan ɗaya sama ɗaya ƙasa, to haka imani yake a tattare da zunubi. Idan imaninka ya yi sama, to zunubinka sai ya ƙasa. Idan zunubinka ya yi sama, sai kuma imaninka shi kuma ya yi ƙasa. Kenan haka abin yake tafiya. To shi ne sai malam ya ci gaba da cewa wa narju lil muhsinina min al mu'minina an ya'fu anhum wa yudkhiluhum al jannata bi rahmatihi ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقطعهم ولا نقنطهم. سما لك تيوا بايم مغانا دي أكان مباما تيوا زنبي بايا تودر دي إيماني سيتي سيدي منا هاتا للمحسنين من المؤمنين ga masu kyautatawa daga cikin mummunai, kenan wanda suke kokarin aikata aiki na alkhairi, muna fata Allah madaukakin sarki ya musu afuwa. Haka nan kuma wa yudkhiluhumul jannata bi rahmatihi, kuma ya sanya su gidan aljanna da rahmashi. Wannan yake nuna maka duk yanda mutum yake kokarin yin aiki, to shiga aljanna ko gafara ta Ubangiji, wannan kuma rahama ce da Ubangiji zai ma bawan shi ya gafarta mishi ya sanya shi gidan aljanna. Yace wala na'man alaihim, kuma ba za mu yanke ba mu ce kawai wane shikenan ya sha. Duk yanda mutum yake wajen tsoron Allah, duk yanda mutum yake wajen bin Allah, wajen aikata aikin alkhairi, ba ma yankewa kai tsaye mu ce wane a shi wannan kawai ya tahi, kawai hankalin shi a kwance a wajen Allah. A'a, wala nashhadu lahum bil janna, haka nan duk yanda mutum yake ba za mu mishi shaida ba cewa dan aljanna ne kai tsaye, sai wanda manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa ɗan aljanna ne. Wannan dole mu gaskatar da haka, kuma dole musu shaida cewa ɗan aljanna ne, kamar yanda manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abu Bakar fil janna, Umar fil janna, Uthman fil janna, Ali fil janna, Talha fil janna, Sa'd fil janna, Abdurrahman bin Auf fil janna, Abu Ubaida fil janna, Sa'id fil janna. Yanzu kaga wa'annan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida cewa ɗan aljanna ne, mu ma haimi wannan shaida, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahayyuha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya magana haka irin tamu, magana ta san rai, in huwa illa wahayun yuha, sai dai duk magana da yake yi wahayi ne daga Allah subhanahu wataala. Haka nan daga cikin sahabbai irin su Khadija, irin su Fatima, irin su Hassan da Hussein, irin su Bilal, duka wa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa in aljanna ne, to wannan idan mun faɗa babu matsala. Amma haka nan ko in mun ga mutun yana aikata aikin alkhairi mu kalle shi mu ce kai wannan aljanna ne, a'a, sai dai mu ce muna kyautata mashi zato, muna tsammani, muna fata Allah sanya shi gidan aljanna ya mu shiga fara. Yace kuma daga cikin abin da zamu yi, wa nastaghfir li musiihi, hallo mun ringa nema ma waɗanda suka yi aikin sako daga cikin su, mu ringa nema musu gafara. Walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yake cewa Allah barka sarki yake cewa masu imani suna cewa ya Allah ka gafarta mana, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, da mu da ƴan uwanmu wanda suka riga mu yi imani, kuma wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, kada ka sanya a zuciyarmu kiyayya da gushi da keta ga waɗanda suka yi imani. Rabbana innaka ra'ufur rahim, lalle kai ubangiji mai gafara ne kuma mai jin kai ne. To wannan shine hali na mumuni, roƙa ma dan uwan shi mumuni yake gafara ba yankewa ba yake ce ko yace kawwa dan aljanna ne, kamar yanda wasu suka ruɗe su da wannan sha'ani, kawai sai mutun ya ce maka na gafarta maka, sai mutun ya kalle ka ya ce maka an gafarta ma, sai mutun ya ce maka kawai dan aljanna ne kai, shi kanshi bai da tabbacin cewa zai shiga aljanna, kuma yake yanke ma wani cewa dan aljanna ne shi. Wannan abu ne wanda manzon rahama sallallahu alaihi wasallam kada yake yi, sai a labe a bayan faɗa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al ulama uwarsatul anbiya, ai malumai magada annabawa ne, sai a laɗe daga wannan koha, sai a ce to tunda magada annaba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wannan aljanna, ai su ma suna da hakkin su ce ma wannan aljanna, a ina wannan khususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kadai ne aka ba wannan dama, shi ma wahayi ake mishi tukana yake isarwa. Yace kuma wa nakhafu alaihim, mulinga ji musu tsoron azaba ubangiji, wala naknatuhum, haka nan kuma ba ma yanke musu tsammani daga rahama ubangiji, kamar yadda Allah yake cewa ya ibadi kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Anan sai malaka yake cewa akwai wanda idan wani yaro sai kaji ana cewa nukila ila rafiqil a'la, ai an dauke shi zuwa ga fada ta ubangiji, kaga wannan magana ma kuskure ce, kamar ka yanke ne cewa kowa ne ya zama dan aljanna ya zama daga cikin ɗan gaban goshi, a'a, wannan shi ma kuskure ne. Gafara ake nema wa mutum, kuma a ringa sa rai a ringa fata Allah ya gafarta mishi, Allah ya sanya shi daga cikin ɗan aljanna, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba inna adaba rabbika kana mahzura. Haka ne yake cewa fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, kenan tsoron Allah hali ne na mummunai. Haka nan kuma Allah yake cewa wa iyaya fattaqun, haka ne yake cewa wa iyaya farhabun, haka ne yake cewa fala takhshawhum wakhshawni, haka ne yake cewa innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, haka ne yake cewa wal ladina hum bi ayati rabbihim yu'minun, haka nan Allah yake cewa ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Duka wannan ayoyin suna nuna maka me, suna nuna maka mummuni kullun mata ne yake yi, kullun neman kusanci yake, Allah ya sanya shi daga cikin masu tsoron shi, kullun nema yake, Allah ya sanya shi daga cikin mutanen kirki, daga cikin bayan shi nagari, ba yankewa ba yake ce kawai shi shikenan, kawai ya sha. Kuma bayan haka nan masu fata rahama ubangiji ba kawai mun wanda zai zo zauna bane bai aikin komi, ya ringa fata ubangiji ya mai jin kai sashi aljanna, misali wanda suke cewa aljanna ta mai rabo ce, misali sai mutun yayi kwantin shi bai ibada bai aikin alkhairi zuciyar shi babu imanin kirki kawai gashi nan in ya ga masu aikata aikin alkhairi ko ya ga wanda suke kokarin kullun suna wajen abin da ya shahi aiki na addini sai su ce kai ku rabu da su aljanna ta mai rabuci a'a masu rabon ma sai masu aiki sai mai aiki shi yake samun wannan rabo Allah yake cewa innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah yake cewa waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi saboda Allah ulaika yarjuna rahmatullah sai waɗanda suka yi irin wannan aiki suka yi imani suka yi hijira haka nan suka yi jihadi saboda Allah kaga duka ayyuka ne suka yi na alkhairi sai ya ce to ulaika yarjuna rahmatullah sai waɗanda suke aikin kirki su ne suke fatan rahama ta ubangiji wallahu ghafurur rahim kuma Allah mai gafara ne mai jin kai kenan idan bakka aikin kirki bakka cikin masu tsoron Allah to bakka daga cikin waɗanda suke tsammanin rahamar ubangiji bakka daga ciki ko an tashi rahama sai an duba mutumin kirki shi ake ma rahama shi ake ma jin kai wanda da gaske yake lalle gurin shi kullun tunanin shi ya za a yi kusanta zuwa ga Allah subhanahu wataala to wannan shi ne ke tsammanin rahamar ubangiji misali kamar mutumin da damuna ta zo yana da gona bai je shifta ba bai sa komi ba babu noma babu maimai babu kaza duk abin da ake na shirin noma bai yi ba kawai sai su zauna a gida ya ringa jiran wanda ya yi noma ya yi shifka ya yi noma ya yi maimai ya gyara ya yi komi irin alherin da ya samu shi ma ringa fata ya ringa samu irin shi ya yi mutum ya zo ya yi wannan aikin gabaki ɗaya yanzu ya tattaro dame-dame na hatsi da dawa da wake da sauransu kai ma kana zaune ba kai komi ba wai ka ringa cewa kai ma kana jira in ka je gona ka iske dame na dawa dame na hatsi dame na kaza dame na kaza to ai kaga wannan daga ka fara tsammanin irin wannan to da gauga sai a nemi likita ya diba kwallowarka saboda akwai wa baka da lafiya haka nan misali mutumin da bai zuwa makaranta baya karatu baya komai kawai so yake washe gari a tashi kawai a rika ce mai akar makallawa ya yi kaga ba zai yi ba kenan duk abin da ka gani wani ya zama to akwai aikin da a ƙasa tukwana ya zama haka nan duk wanda ka gani ya samu rahama ubangiji akwai aikin da ya yi ubangiji ya ji kanshi ya mai rahama dalilin wannan aiki jiya ina gani mun ba da labarin wata kissa ta wani ban Allah wanda ya aikata wanda ya shekara 60 yana aikata aikin alkhairi wata rana ya huto kawai ya gamu da wata fasika ta ja hankalin shi shedan ya zo shiga lamarin suka je suka yi sati guda tare suna fasikanci shi wata dimuwa ya shiga wani yanayi ya shiga bai ma san ba inda kanshi yake kowai da hankalin shi ya dawo jikin shi kamar da yanayi da tunani ya zo mishi cewa wai menene wannan ya aikata wannan ba Allah sai gashi ya huto ya shiga dimuwa yana faduwa yana kuka ya ce wai menene wannan ya aikata yanzu wannan bawan Allah ya je yana cikin tahiya ya samu wani wuri inda ke da kusa almajirai suna kwance sai ya je kwanta a cikin su to duk dare akwai wanda ke kawo waina haka ko gurasa yana raba ma waina almajirai to ya san adadin su da ya zo ya rarraba shi wannan bako da ya zo ya shiga ciki shi ma sai amsa sai guda bai samu ba a ciki ya tashi zai ta yi hewan da bai samu ba yake ce ni ya niyau ka hana ni ko kuma wani abu ne ni yau aka hana sai ya ce a na bada ai adadin naku gashi na ya ce a ya ce shi ba a bashi ba wannan mutumin yana matuƙar jin yunwa wanda ya zo ya shiga daga bayan nan ya amsa amma da ya gani ga mai haƙƙin sai haƙura sai bashi abu musa al-ash'ari ya kawo wannan ruwaya sahibul rajif yanzu da ya bashi ya koma ya kwanta ko da aka tashi da sai ya rasu abu musa yake cewa da aka ba su labarin kisai da aka auna aikin shi da ya na shekara 60 da zunubin da ya aikata na sati guda wannan zunubin na sati guda duka ya rusa wannan aiki na shekara 60 amma kuma da aka auna wannan zicciyar tashi da ya wanke yana matakar jin yunwa ya dangana yayi gaskiya ya meda ma mai haƙƙi haƙƙin shi wannan abin da ya aikata Allah ne kalle zuciyar shi ya mai rahama dalilinta wannan kyautar wannan abin da ya bada sai ya yi ƙarhin zunubin da ya aikata na sati guda to kenan kaga menene wanda yake nuna maka zuciyar shi aka duba mai gaskiya ne mai adalci wannan abin da ya aikata sai samu rahama ubangiji Allah ya gafarta mishi kenan dan haka ba za ka zamana ba ka ce kawai aljanna ta mai rabo ce ka ringa jira in ka zamana ma jiran gawan shawuni za ka yi ba ka san ba abin da kake bukata a cikin mu'jam at-tabarani yake cewa a wajen Allah ranar tashin kiyama akwai wasu kundaye guda uku me kundaye kamar dosiye da mutanen duniya guda uku ke da kai akwai dosiye na farko shine dosiyen waɗanda suke shirka wanda suke shirka ga Allah su wannan ba a gafarta musu ɗan wuta ne har abada inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafarta ma wanda ya shirka da shi amma kuma bayan wannan Allah yana gafara diwani na biyu diwani ne wanda suka zalunci bayan Allah ka zalunci wani ka ci haƙƙin wani kai kaza to duka diwanin akwai shi wannan shi ma Allah baya gafarta maka shi sai an rama ma wanda ka ci haƙƙin shi haƙƙin shi zaka biya shi da aikin ka na alkhairi sai diwani na gaba shi kuma shine kundi na ayyuka da mutun ya aikata na zunubi tsakanin shi da ubangijin shi to wanda ya aikata irin wannan aiki to wannan tsakanin shi ne da ubangijin shi in ya ga dama ya sa shi kasu a gidan wuta ɗan kwanaki kuma in ya ga dama ya gafarta mishi kuma an yi sa tsammanin cewa Allah subhanahu wataala za ya gafarta ma wannan bawan Allah hadisi ya zo bawan Allah zai tashi ranar kiyama za a bashi wani littafin shi daga cikin littafan shi tsawon littafin ƙarshen ganin shi duk an rubuta duk abin da ya aikata a duniya ga suna an hudo su kaya guda ana ta hudo aika shi na zunubi sai ce ai to shikenan magana ta kare mun hayi guda kawai sai a ce mai to dakata a kowane littafin ka guda da za a hudo sai a hudo littafin shi wanda yake dauke da la ilaha illallah wannan kalma ta la ilaha illallah cewa ka kudirce a zuciyarka cewa ka shiga musulunci ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma da gaskiya ka imani sai dai kawai kana aikata zunubai to wannan kalmar ita kadai za ta rusa gabaki dai wannan littafin naka wanda yake dauke da zunubi wannan ba yana nuna cewa ba mutum kawai ya tsaya da la ilaha illallah kadai ya ki yin ayyuka na alkhairi a'a wannan yana nuna maka wasu wanda ubangiji zai musu rahama a nan tashin kiyama dalilin tauhidinsu wani yana nuna maka muhimmancin tauhidi amma kuma hadisai da dawa sun nuna cewa mai aikata aiki kaza akwai irin azaba da ake mai a gidan wuta mai aikata zina akwai irin azaba da ake mishi mai aikata shan giya a mai ai mai cin riba mai cin kaza mai kaza duka akwai hadisai sun tabbata irin kala azaba da ake musu amma ana nuna maka muhimmancin tsare tauhidi duk abin da za a yi aje a zo ka tsare tauhidinka ka kiyaye shi kar ka yarda wani abu ya shahe shi to a nan malamai suke magana akan bambanci tsakanin zunubai kala-kala ne akwai manyan zunubai akwai ƙanana Allah maɗaukakin sarki ke cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum idan kun kiyaye manya-manyan zunubai da aka hana ku to Allah zai gafarta mu kananan ba sai ma kun wani abin nan ba kenan akwai manya akwai kanana alladina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam to manya-manyan zunubai da kananan nasu baki daya akwai wasu abubuwa ko sababba da suke sanyawa a gafarta ma mutum irin waɗannan zunubin aƙalla ga sanan kamar guda goma ne haka na farko shine tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kaga a cikin suratul furqan Allah yake ba da labarin waɗanda za su shiga gidan wuta Allah ke bada labarin wasu ayyuka da suke kai mutun gidan wuta, sai bada labari akai tsaye wasu bayin Allah wanda suke neman tsari ga Allah daga irin wannan aiki. Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا كاغا وين دا أكا زانا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وين بسا بوتاما وني بسا كرم وني كما باين الله ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق باسا كشيري سيد حيكي wala yazunun kuma ba sa aikata zina kaga duka wannan manya-manyan zunubai ne wa man yaf'al zalika yalqa athama sai Allah ya ce illa man taba wanda yake aikata wannan zai gamu da walakanci da azaba amma sai wanda ya tuba illa man taba kenan in ka tuba Allah zai yafe maka tuba taubatan nasuha shi kuma tuba yana da sharadi idan kana aikata manyan zunubai idan kana so ka tuba sai ka kiyaye wannan sharadan guda hudu ya kasance ka yi nadama akan abin da ka aikata ka bar aikin kai tsaye da kake aikatawa kuma ka kudiri a zuciyarka cewa ba za ka sake wannan aiki ba wannan sune Allah zai duba zuciyarka idan ya gani da gaske kake ka tuba ka yi nadama wannan aiki da ka aikata sai Allah ya gafarta ma zunubanka daga cikin abubuwan da suke gafara da suke taimaka gafarta ma mutun zunubai shine yawaita istighfar yawaita istighfar mutun ya ringa lazumta yawaita istighfar Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma kana Allah ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الامه ادا suna cikin aminci na cewa azaba Allah ba za ta riske su ba saboda manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yana tare da su Allah yake cewa wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim Allah madaukakin sarki ba zai musu azaba ba alhali manzon rahama kana tare da su to yanzu manzon sallallahu alaihi wasallam bena sai kuma Allah ya ce wa ma kana Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun Allah ba zai gafarta musu ba ba zai musu azaba ba matukar suna yin istighfari kenan istighfari ita ke kore azaba ta Allah kuma ita ke sawa Allah ya gafarta ma mutum ayyukan shi da yake aikatawa daga ciki abubuwan da suke taimakawa a gafarta ma mutum akwai alhasanat ayyuka na alkhairi Allah madaukakin sarki yake cewa innal hasanati yudhibuna sayyiati lalle ayyuka nagari idan mutum yana ayyuka na alkhairi to wannan ayyukan suke goge mishi ayyukan shi na zunubi kyauta ce sadaka ce yawan nafila ne yawan azumi ne kyauta ma iyaye ne kyauta ma ɗan uwa ne makwabta da sauransu irin wannan hali nagari irin wannan hali na kirki to baka sani ba ma yake goge ma zunubanka da ka aikata hakanan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha idan ka aikata aiki na zunubi ka bi shi da aikin lada sai ya goge maka wannan aiki da ka aikata na zunubi abu na hudu wanda yake taimaka a gafarta mutun zunuban shi shine almasa'ib ad-dunyawiyya idan mutum wata musibu suka same shi a nan duniya dalilin su Allah na gafarta mutun zunubi manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta shauka allati yushakuha hatta da kaya da zaka taka idan ka taka kaya sai an kankare ma zunubanka tuntube kai sai an kankare ma zunubanka zakka shiga daki ka buge kai ko moto ya buge ka ko wani yama kaza duk ciwon da zaka ji to gafara sai Allah zai ma a wurin zunubanka kenan kaga idan wani abu ya same ka a nan duniya rishin lahiya ce ko wani abu kada ka ringa jin haushi ko ka ringa ji a ranka ko wani ba a san ka ko ka ringa ganin kai yawan rishin lahiya kake ka ajiye hankalinka zunubanka ne ake kankare maka kuma Allah zai dauka darajarka salaf magabata na gari iya daga cikin abinda su suke ma jin dadi idan ya same su a ce suna masassara saboda ita musassara tana kama dukkan gabubuwa na jikin mutum, to suna ji cewa dukkan abin da gabubuwan su suka aikata na zunubi, to Allah zai yahe musu dalilin wannan musassara da ta kama su. Daga cikin abubuwan da zake sawa zunubin mutum a dauke min shi shine azaba ta kabari, wannan kuma zai zo gaba. Akwai wanda za a musu azaba ta kabari, idan an musu azaba wannan ta kabari an kankare musu wasu zunuban su sun je lahira, sai ya kasance kenan deja dama an musu azabar su tun a cikin kabari ta kan wasu zunubai da suka aikata, in an je can kuma sai a shiga wani zance daban. Daga cikin abin da yake kankare ma mutum zunubin shi kuma akwai du'aul mu'minina wastighfaruhum fil hayati wa ba'd al mamat, shine gafara ga mummunai. Annabi Nuhu alaihi salam yake cewa rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa ma li zalimina illa tabara. To kaga wannan addu'a rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina, manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wanda ya roƙa ma mummune gafara yace ya Allah ka gafarta ma mummunai, to kowane mummuni kana da ladan shi tun mummunin farko har na ƙarshe. Kaga wata fadala da ke da kai a cikin wannan, idan ka roƙa ma mummuni gafara kai ma kuma sai abin da mala'ikai suna tsaye akan dukkan wanda yake ma dan uwan shi addu'a alhali bayyana, ka daga hannu ka ce wani ya Allah ka gafarta mishi, ya Allah ka ba wani kaza da kaza abin da yake nema bai sani ba, ko ba za ka gaya mai ba, kawai kai kadai kai kanka, sai mala'ika ya ce ya Allah shi ma buƙatar shi ya Allah ka bashi mishi. Idan ka ce ya Allah gafarta ma wannan, mala'ika yana tsaye ce ya Allah shi ma wani a gafarta mishi. Kenan kaga wannan sababi ne wanda mutum zai samu gafara ta ubangijin shi. Haka nan daga cikin abin da yake taimakawa a gafarta ma mutum, abubuwan da yake samu bayan ya rasu, idan ya ma inna lillahi na kuma haska ko na, daga cikin kenan abubuwan da suke taimakawa a gafarta ma mutum, idan mutum Allah ya taimake shi yana da iya nagari suna mishi addu'a bayan ya rasu, ko kuma su ringa mai wasu ayyuka na alkhairi bayan ya rasu. Misali kawai ka gina masallaci ka ce ya Allah ladan wannan masallaci ya je zuwa ga iyayena, ka gina makaranta, ka yi wata rijiya, ka yi kaza, irin wannan ayyuka na alkhairi, ka ciyar ko ka bada ruwa ko wani a makamancin haka, ka ce ya Allah wannan kawai ya je zuwa ga iyayena, ka ringa roƙa musu istighfari. Duka abubuwa ne wanda Allah subhanahu wataala yake sanyawa mamaci ya ringa samun wannan abu a cikin kayan shi. Haka nan daga cikin abubuwan da suke taimakawa ka samu gafarar Ubangiji shine tashin hankalin da ke da kwanan tashin kiyama. To a wannan rana akwai ceto, akwai abubuwa da suke wakana, sai ka gani menene. Misali wannan ya cuce ka kai baka sani ba, sai an jira tashin kiyama a ce ai wane ya cuce ka, sai a ce to a dauko aika shi na alkhairi a baka. Ka gani yanzu a lokacin nan kai ma dama kana larure ka samu ka dan kara ma skillin ka yauni, sai wani ya bayyana ya ce ya cuce ka, a ce to shikenan a dauko ya sha baka. In kuma bai da ma aikin ladan sai ka ce to ga aiki na zunubi a meka mishi kara, ka gani ka rage kai ma. Haka nan daga cikin abubuwan da suke taimakawa ka samu gafarar zunubanka kenan, kamar yadda muka faɗa akwai ceto da za a yi a ranar kiyama daban-daban, kuma akwai rahama ta Ubangiji da gafarar shi. Duka wannan abubuwa ne wanda suka tabbata cewa bawa yana iya samun gafarar Ubangijin shi idan ya ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi, idan ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan, ko kuma ɗaya daga cikin waɗannan sun same shi. Sai malam ya ci gaba da cewa wal amnu wal qiyas yanqulani an millati al islam wa sabilil haqq bainahuma li ahli al qibla, yake cewa yana magana akan aminci. Menene aminci? Kamar lamunce ma mutum akan cewa kawai dan aljanna ne, da kuma yanke tsammahani ga rama Ubangiji, wannan duka ba addini bizo da shi ba, kenan bakka lamunta ma mutun kace kawai wani da aljanna ne haka nan ko bakka yanke tsammahani daga rahmar ubangiji akan mutun kace kawai ai wani bai samu gafara ba ko kuma ka rinka tsammanin kai baka samu gafara ba to duka wannan babu shi a cikin addinin musulunci shine ke ta yanqulani am millatil islam duka wannan an dauke su daga hanya ta addinin musulunci wa sabilul haqq bainahuma li ahli al-qibla hanya ta gaskiya ga wanda yake musulmi ita ce yana bauta ma Allah tsakanin tsammahani tsakanin kwadai da kuma tsoro tsakanin kwadai da kuma tsoro kamar yadda yake cewa amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih kaga shi mummuni a kullum yake yana tsoron abin da zai faru da shi a ranar kiyama kuma yana fatan rahmar ubangiji kenan kaga mutun ya rinka kasancewa kullum cikin tsoro kada Allah ya kama shi kuma ya rinka kasancewa cikin tsammahani Allah zai ji kanshi wannan shine hali na mummuni kamar yadda Allah yake cewa tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna roƙon ubangijinsu suna tsoro kuma hallau suna tsammani suna kyauta zato ga ubangijinsu anan na'am sai ma ne cika bada cewa daga cikin abin da ake bukata ga bawa kullum ya ringe kyauta tsammani ga ubangijinsu Allah madaukakin sarki yake cewa ana inda zanni abdi bi ni ina nan inda bawa na yake tsammani na indai ka kudirce a zuciyarka kayi addu'a kayi imani ka sakankance cewa addu'an nan da kai in Allah ya yarda Allah zai amsa kayi yaqini akai to Allah zai zo maka a daidai wannan tsammanin da kake mishi amma idan ka ringa roƙon Allah ko kuma ka ringa tsammanin bari in gwada misali kace bari in gwada in gani kamar yadda wani malami yake bada kissa wani shi da baban shi duk kudin da ya samu kawai ya bada kuma aka tambaye shi kudi ya kawo ayi wasu bukatu kuma sai hudo bada dan yake mamaki ke cewa wai ya akai haka yaya ina gani kudin da ka samu ka bayar amma kuma idan aka buƙaci kudi a hannunka kuma ana samun su yace Allah subhanahu wataala yace idan ka bada zai baka manzar rahama yake cewa ma naqasa malun min sadaqati dukiya ba ta taba ragewa ba saboda ka bada sadaka a cikin ta yace to wannan na samu yaqini akai shi yasa kawai nake bayarwa kuma Allah ya bani sai dan yace to ni ma bari in gwada yace to ka din daga nan fa da yace bari in gwada babu yaqini a ciki gwada wannan da yace shi yasa da ya bada kawai ya dawo ba kobi yace ya ne haka ni na gwada kuma gashi aurewa yace gwada akai ba yaqini bane kai kenan yaqini ake yi a tabbatar a sakankance a saki jiki cewa tabbas abin alƙawalin da Allah ya zai cika shi kawai shikenan ka shawo masan talahiya ko da a ce bai ma ba irin na wannan idan ka bayar sai gani bayan kwana biyu wani alheri ya buɗe ka samu limtin wa limtinkin abin da ka bayar haka Allah yake in dai ka bada hekarin rasa ma wai ni daga ina ma nake samun kuɗi yaya ake ma kuɗin nake samun su in dai har ka yi kuma ka sa yaqinin cewa tabbas Allah zai baka to wallahi Allah zai baka ba za ka ji kunya ba malai yake cewa wala yakhruju al-'abdu min al-imani illa bi juhudi ma adkhalahu fihi bawa ba zai huta ba daga cikin imani har sai lokacin da ya ringa jayayya akan abin da ya sanya shi cikin imanin me nake so in ce anan a duk lokacin da kace sallah ba farilla bace ba to a lokacin nan ka huta daga cikin masu imani a duk lokacin da kace zakka ba farilla bace ba ka huta daga cikin masu imani a duk lokacin da kace zina halakci ka huta daga cikin masu imani a duk lokacin da kace sata ko cin riba halaka ne duka wannan ya nuna cewa kai kinnin yanzu ba musulmi bane ba saboda abinda Allah ya ce ayi ne kace ba haka ba
abinda Allah ya ce ka ai ne kuma ka ce ba haka ba kenan ka hudo kai jayayya ne ga Ubangiji a wannan ne yake hudda ka daga musulunci amma mutumin da misali ya kai hudda zakka bai bada ba kai tsi baka cewa wani kafiri ne wani bai sallah kai tsi baka cewa wani kafiri ne sai a lokacin da ya tabbatar cewa shi a zuciyarsa yana ji ne sallanin ba farilla bace ba dole bane ba shi yasa bai yayi to wannan kai tsaye a lokacin nan ya bar musulunci sai malai yake cewa wal imanu huwa al iqraru bil lisani wat tasdiqu bil jinan yace wa jami'i ma saha ar rasul sallallahu alaihi wasallam min ash shar'i wal bayan kulluhu haqqun wal imanu wahid yake cewa al iman shi imani huwa al iqraru bil lisani shine tab fada kai ikrari kuma ka fade shi da bakinka wat tasdiqu bil jinan kuma ka gaskata a zuciyarka kenan idan kai imani in dai mai imani ne na gaskiya to a same ka ka fada kuma har doka kudirce a zuciyarka sai dai wasu malumai suna ganin fadin bai zama laruri ya kasance dole sai mutun ya fada misali Najashi sarkin Habasha wanda aka yi hijira ta farko zuwa garin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai lokacin da ake azabtar da su ku tahi zuwa garin Habasha akwai wani sarki ana ce mai Najashi sarki ne mai adalci sarki ne mutumin kirki duk da cewa yana saman kan addinin Kirista amma sarki ne mai adalci anan sahabbai wasu suka tashi suka tahi irin su Ja'far bin Abi Talib dan uwan Ali bin Abi Talib suka tahi wannan gari na Habasha na Ethiopia kenan a yanzu suka yi wajen wannan sarki ya ba su masarki yayi kori ya ga suka gaya mishi abin da ya hudo su daga garin Makka ɗan garin Makka da suka ji labari na wannan lokacin suka tada wata delegation a kan gabanta Amr bin al-As suka tunkari garin Habasha zuwa wurin Najashi a kan cewa ya ba su waɗannan bayan Allah da suka zo ‘yan uwansu su mai da su wajen su ci gaba da musu azaba da suka zo aka kirawo sahabbai aka tambaye su waɗannan ‘yan uwan naku ga abin da suke faɗa a kanku a nan ɗaya daga cikinsu ya ɗauki magana domin ya kare kansu a kan abin da ake zarginsu da shi suke mishi bayani cewa da sun kasance ba sa zumunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya musu zumunci da sun kasance suna cin amana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya musu rashin cin amana ya koya musu kaza ya koya musu kaza duka da suka zana wannan abin ya konvinkar din shi ya ce ma waɗannan da suka zo neman sa ya ce ba zai ba su ba bayan sun huta suka dawo suka ce waɗannan mutanen fa maganganu suke yi akan Annabi Isa ka kira su ka tambaye su me suke cewa akan Annabi Isa tunda su suna tsammanin cewa duk wanda yake saman ka addini na Annabi Isa yana itikadin cewa Annabi Isa dan Allah ne shi kuma a musulunci duk wanda yace Annabi Isa dan Allah ne ma kafiri ne laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam laqad kafara alladhina qalu inna Allah zalul salasa duka wannan a cikin suratul maryam yake cewa وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بأهواب أيشوا wani da ce aqida ta musulmi nagari musulmi na kirki da aka kirawo su aka ce musu shin haku ke cewa Annabi Isa ba dan Allah bane wannan bawan Allah ya dauki suratul maryam ya ringa karanta mana jaji wadhkur fil kitabi maryama idin tabadat min ahliha makana sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بجية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يكرن تامي ونن ولي يجي يا تبتا جوا ونن مغانا جسكي جسكي يعني كم حق تجي أتكل التاين زو جوا دا أبن ديو هارو دا مريم جوا وني ملائكة زو وجنتا يمت بوسا تلو كتكي تزو وجن متاننتا حتى نافاتا ما داما تامتو تزو سكي جوا ويكي لا هي ميه سامي جيكا زو جيكا أيكا تونن أبو gaki da da ke kuma an san ki ba mutum ne banza bace ba iyayenki ba mutanen banza bane ba kai ishara zuwa ga Annabi Isa suke ce mata yaya zamu ma wanda yake cikin zanan goyo magana kawai Annabi Isa sai magana inni Abdullahi atani alkitaba a cikin littafinsa a rubuce Annabi Isa yayi wannan magana na jinjiri yace ni bawan Allah ne kuma Allah bani littafi waj'alani nabiyyan waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya to wannan abu shi ya san gaskiya ne kuma wanda suke zama anan zanzan gaskiya ne sai dai fita huduwa to da yaji haka yace kai wannan mutanen bazan ba ku su ba ko ku tafi ku haka suka dawo ba ba su wannan bayan Allah ba to Najashi ranar da ya rasu manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yana garin Madina yace ku tashi ku huto mu ma Najashi sallah ya rasu saboda mummuni dan uwanku kenan ka gani yake nuna maka wannan Najashi ya musulunta amma uwaye imani shi kamar irin wanda ya musulunta ne lokacin annabi Musa wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu wani daga cikin mummunai daga cikin mutanen fir'auna amma yaktumu imanahu yana uwaye imani shi yake ce a taftuluna rajulan an yaqula rabbi allah shin za ku kashe mutum kawai dan ya ce allah dai ne kaga kenan wanda muke nuna maka fadi da baki idan ya kasance an kudirce ya kasance akwai larura da ta saba ka faɗi da baki ba imanin kai nan imanin ka ya tabbata shine mallan yake ka mana yake cewa daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa shine al iman huwa qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah wannan shine imani shine fada da aiki da i'tiqadi a zuciya kuma ka sani cewa yana karuwa da da'a kuma yana raguwa a lokacin da ka aikata sabo sai yake cewa wa jami'i ma sahha ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ash-shar'i wal bayan shine kuma imani daga dukkan abin da ya tabbata daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam na shari'a da kuma bayani kulluhu haqqun dukkan shi ka kudirta cewa gaskiya ne wal iman wahid kuma imani guda me yake so ya ce anan duk abin da ya tabbata aka ce ma manzon rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi akwai wasu aqidu da suke cewa kamata a ce duk abin da ya kasance na shari'a ne ya zama mutawatiri me ya mutawatiri wani nau'i ne na hadisi wanda yake zawa wanda ake rawaitowa daga manzon sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutane da yawa su rawaito shine ma rawahu adadun kathir a halatul ada tawafuquhum wa tawaduhum alal kadhibi shine hadisin da mutane da yawa suka rawaito shi wanda al'adance babu tunda za a yi mutanen wannan su ga musu ƙarya misali hadisin da yake cewa man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar dukkan wanda ya mun ƙarya da gangan inji manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yace to ya nemi mazaminin shi a gidan wuta tun da wuri to wannan hadisin sama da sahabi 70 suka rawaito shi kowa ya tabbata ya shaida yana zaune manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi yace duk wanda ya mun ƙarya ne mazaunin shi a gidan wuta hakanan bayan shi sahabbai suka koyar da tabi'ai hakanan su ma suka koyar da wasu haka suka koyar da su haka aka rawaito hadisin daga jama'a da yawa cewa manzon rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan to akwai hadisin da kuma sahabi ɗaya take ji hadisin
shine ake ce ma hadisi ahad misali hadisin da Umar bin Khattab yake cewa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wannan hadisin Umar bin Khattab shi kadai roto wannan hadisin to wai he suke cewa wasu suke cewa duk abin da za a kasance na shari'a ne kamata a ce mutane da yawa suka rawato shi wa mutum daya ba ba sahabi daya ba shi kuma abubuwa da yawa sun faru wani sahabin shi kadai ne wani sahabin wasu sahabin sun mance shi wannan yana ta ne wani sahabin daga shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi abin ya rawaito hadisin to shine aqida ingantacciya shine duk abin da aka ce ma annabi ya wadi in dai ya tabbata sallallahu alaihi wasallam to kawai kai imani ka sallama wannan shine aqida ingantacciya kakka yake wekewe ka ba kanka wahala kuma wal bayanu kullu haqqin kuma dukkan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaskiya ne misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya huto ce ba sahabban shi an yi isra'i da mi'raji da shi anan wasu kafiran makka a lokacin nan karetawa suka yi suka ce tayaya za a zo a daka ce mana kai tahiyya ta wata uku kuma a dare guda a lailatul kuma daga nan ka ce an yi sama da kai ta yaya ba sani ba a yanzu akwai jirgin da a cikin minti 30 yana iya wannan tahiyya je dau wani ikon Allah jirgi a CFJ to wane ne wannan na turawa kamar kibiya ya tashi ya ta ya dau dan da rishin imani ne rishin gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne sino a cikin alqur'ani mai girma akwai abin da yahi wannan ma zama mamaki kai akwai abin da yahi mamaki kamar annabi Suleiman da yace ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin lokacin da aka bashi labarin Bilkisu yace ma fadawan shi wane ne zai je dauko min gadan nata na sarauta kafin ma ta zo garin ta kamo hanya ta zo garin annabi Suleiman garin Filistin anan ifritun min aljin yace ana atika bihi qabla an taqum min maqamik ifritun min aljin yace ni zan zo maka da gadan nata na sarauta kafin ka tashi daga wannan zaman da kake kafin ka kare shari'a kai komi koma gida ni na kawo maka shi wa qala alladhi indahu ilmun min alkitab wani da yake da ilmi na littafi yace ce mi ana atika bihi qabla an yartada ilayka darfuk ni zan je garin in dauko maka littafi in dauko maka gadan nata na sarauta kafin ka gifta idan ka falamma ra'ahu mustaqirran inda hukimta da yake ga ganan da ya ganshi a gaban shi qala hadha min fadl rabbi wannan kawai fadala ce ta ubangiji na li yabluwani a ashkuru am akfur dan ya gwada ni ya gani zan yi godiya ko kafircewa zan yi wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ganiyyun karim duk wanda ya gode ya gode ma kanshi ya ma kanshi gata saboda ba kun zan kara ma Allah ومن كفر فإن ربي غني كريم كما دو wanda kafirce ubangiji dama wadatacce ne ko mai karamci to kaga idan mutun yayi imani na gaskiya labarin da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai baka kowani iri ne duk daga gaskata saboda an yi abin da yahi zama na manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamaki shine wannan wanda ya faru da annabi Suleiman yake cewa kuma wa ahluhu wa asluhu sawa'un wattafadulu bainahum bil khashyati wattaqa wa mukhalafati al-hawa wa mulazamati al-ula na'am anan yake bayanin cewa na abin da yake na'am yana magana anan yake cewa anna ma saha annabi sallallahu alaihi wasallam nau'ani abin da ya inganta da manzo sallallahu alaihi wasallam abu bangare ne guda biyu وبيان ما شرعه الله في كتابه العزيز وجميع ذلك حق واجب الاتباع ده ابن جزو daga manzo sallallahu alaihi wasallam wajibi ne kai iman da shi to da yace kuma wa ahluhu fi aslihi sawa wattafadulu bainahum bil haqiqati wa mukhalafati al hawa mulazamati al ula yace wa fi ba'd al nusakh bil khashyati wat tuqa yace wannan magana yana nihi akan me anna al kull mushtarikuna fi asl al tasdiq cewa dukkanin masu imani sun gamu akan gaskata manzo sallallahu alaihi wasallam asali walakin tasdiq yakunu ba'dahu aqwa min ba'd sai dai mi gaskata manzo sallallahu alaihi wasallam he kasance na wani yahi na wani karhi akwai wanda bai jin tartarku kana akwai wanda kuma he ya dan fara jin wasuwasi akwai wanda kuma gaskiya ne ya gaskata irin su Abu Bakar Siddiq da aka bashi labarin Isra wal Mi'raj yace shin ya fada ya tahi suka ce yace to kawai gaskiya ne sai aka ce mi Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar mai gaskatawa mai gaskiya yake cewa kuma
a cikin ibarar da yake cewa annat tafawutu bainal mu'minina bi amalil qulub, mummunai hawa-hawa ne, imani hawa-hawa ne, kamar da kake ganin wasu abubuwa na duniya hawa-hawa ne, wane ya yi wannan, kai ma ka yi wannan, wanda kai shi ma ya yi wani, kullum akwai wanda ya yi wani a kan abin da ya shahi abin duniya, kullum mutum ya ringa kallon na ƙasa da shi sai ya godiya, abin da ya shahi abin lahira kullum mutum ya ringa kallon na sama da shi sai ya ƙoƙarin ya iske shi ko ya huce shi, wanda ita ce ka'ida a kan abin duniya, wannan ka ringa kallon na ƙasa kai wanda kai, wannan zai baka dama ka gode ma Allah. Ga mutane miliyoyi kahi su, kahi su nutsuwa, kahi su kaza, kahi su kaza, to alhamdulillah. Haka nan kuma sai ka tuna cewa akwai mutane da yawa wajen bin Allah, su kuma wannan mutanen sun hika, sai ka tohe a lokacin ne ka sa kwazo ka ce to ni ma ya kamata in mai da hankali, misali sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam, sai ka mai da hankali akan kana so ka ringa aiki irin nasu, to haka ake so mummuni a kullun ya kasance. To ka sani cewa ayyuka imani na zuciya yana daga cikin abin da yake bambanta bayi shasan su zuwa shashi, ba kowa ne ba mai kira suna, ba kowa bane imanin sa yake daidai wa daida, kamar yadda sabon kowa bane ba daidai wa daida bane ba, idan ya kasance kana sabo shi kuma wannan baya yi, to kaga imanin ka da nashi ba daidai bane, saboda imani sabo yake rage shi. Idan ya kasance kai kuma ba ka sabo kullum kana kokarin kiyayewa, to sai gani kullum imanin ka yana karuwa, kamar yadda ka'ida ta gabata al-imani yazidu bit-taqwa wat-ta'a wa yanqusu bil-ma'siya, imani yana karuwa da taqwa da kuma tsoron Allah da bin Allah, hallau kuma yana raguwa ne da saba ma Allah. Min babil fa'ida a cikin alqur'ani mai girma, duk lokacin da kaji an ce ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha, to ka rubuta ka aje, za a baka labarin wani aiki ne da za ka aikata ko za ka kiyaye shi wanda zai kusantar da kai zuwa ga Allah kuma zai kara ma tsoron Allah. Idan Allah ya ce ma ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin, ya ku wanda kuka yi imani ku yi tsoron Allah, ku ringa kowace rai ta ringa duba abinda take ma kanta tanadi, saboda gobe kaga kiranka ne ake akan cewa ka mai da hankali ka sa kwazo wajen bin Allah subhanahu wataala. Idan Allah ya ce ma ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, ya ku wanda kuka yi imani ku yi tsoron Allah, ku ringa faɗa-faɗa ta kirki, faɗa ta gari, kaga ana kiranka ne kasance ka ringa kiyaye harshenka, kamar yadda manzon Rama sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa zai yi magana wanda bai dauke ta a wani abu ba, la yulqi laha balan, bai dauke ta a wani abu ba, amma wannan kalmar da mai sanadi shiga wuta, bawa zai wadi wata magana bai dauke ta a wani abu ba, wannan maganar ta mai sanadi shiga gidan aljanna. Kinan kaga kiyaye halshi yana da amfani, yana da muhimmanci sosai. Sai Allah yake cewa ya alladhi amara taqullaha wa qulu qawlan sadida, dai nuna maka tsoron Allah, iya daga cikin tsoron Allah mutum ya kiyaye harshen shi. A can suratul nisa ake cewa wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim zurriyatan da'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, kaga anan Allah yace ku yi tsoron Allah, kuma idan za ku fada ku yi fada ta gari, ku yi fada ta kirki. To wanda yake nuna maka mi shi taqwa, shi tsoron Allah, kohohi kohohi ne da dama, idan ka shiga daga wannan kohon to lazimi ne kuma ka shiga ta kohohin saura, domin ka kai martaba wacce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi, domin ka kai martabar da zaka yi tsoron Allah matuka ta jin tsoron Allah, to sai ka kiyaye ya ayyuhal ladina amanu taqullaha kai kaza, ya ayyuhal ladina amanu taqullaha kai kaza, ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ikaza, sai ka kiyaye su ɗaya bayan ɗaya, sai ka kai matakin ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi. Anan zamu dakata insha Allah ta'ala. Abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada, wanda muka kuskure Allah ya mana. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.